So sai muka zo da wani tsari wanda ake kira da strategic roadmap na ya za a yi a canja ita harkar fasahar zamani gabaki daya a ƙasar nan ta koma gogayya da yadda ake a ƙasashe da suka ci gaba. So wannan taswira kenan na shekara hudu muka yi a lokacin daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020. To karshen shekarar nan za a kare wannan tsarin da muka yi. So a ciki mun fitar da ginshiƙai guda 7 da muke so mai ayyatar wanda idan aka yi shine zai dora Najeriya akan harkar digital economy. Na farko shine akwai developmental regulation. Ya za a yi ka kawo doka da za ta bunƙasa wannan harka. So mu doka da muke kawo muna kawo doka ne domin ta taimaka 'yan ƙasa su gane me ya kamata su yi da fasahar zamani domin su kawo ci gaba na tattalin arzikinsu. So a ciki kamar mun zo da dokar wannan da ake kira Nigeria Data Protection Regulation, wanda doka ce wanda take tantancewa wanne irin bayanai mutum ya kamata ya sa a yanar gizo da wanne ne in kamfani ko gwamnati wata hukuma ta karba wanne kamata ta sa wanne ne bai kamata ta sa ba. So shi kansa wannan tsari da muka zo da shi ya kawo wani ya bude mutane hanyar ayyukan yi wanda a cikin ƙasa da shekara ɗaya an samu mutane sama da 2,700 da suka samu ayyukan yi ƙasan wannan, wanda ita kuma kasuwar wannan harkar yanzu ta fi naira biliyan 2. Sannan daga ciki muna zuwa da kuma wasu haka tsare-tsare da za su taimaka na bunƙasa tattalin arziki shi ma, da kuma wanda za su tabbata an yi ayyuka daidai a gwamnati. Kamar kwanan na akwai tsarin da muka fita na ya Najeriya za ta amfana, akwai tsari da ake kira business process outsourcing na yanda mutum kana Najeriya za ka iya yi wa kamfani a Amerika aiki. So wannan tsari mun zo da shi ne saboda mun ga kamar kasar India a duniya ita take mamaye wannan bangaren kasuwanci. To sai muka ga mun Najeriya ai mun fi India advantage in a wannan ra'ayi. Na farko lokacin mu ya fi kusa da lokacin America da na Europe akan lokacin India. Na biyu Najeriya mun fi mutanen da suke iya turanci akan India, saboda yanzu kasar India ma waɗanda suka iya turancin sun kusan karewa ana neman su ne. So saboda haka sai muka fitar da tsarin da shi ma za a yi Najeriya ta mori wannan tsari. So na biyu akwai digital capacity building, saboda shi harkar duka ana in ka ce fasahar zamani harka ce ta ilimi, wanda mutum sai yana da ilimi zai iya morar wannan harka. So wannan akwai horaswa da muke bai mutane daban-daban wanda a shekarar nan cikin shekara ɗaya daga August 2019 zuwa wannan August 2020 nidda mun yi wa 'yan Najeriya training wanda sun kusa 40,000.